This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke muku lalle marhaban a cikin shirinmu na karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan a gogon Ghana. Yau Talata 25 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku jawo wanda muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dabda kullayar jijiya da Ukraine da Russia don kawo ƙarshen yakin Ukraine. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis na ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali, amma yana dan nuna samun sauki a gwaje-gwajen da aka yi masa a ɗakin gwaje-gwaje. Sannan za ku ji cewa hukumomi a ƙasar Botswana sun ce akalla mutum tara ne aka tabbatar da mutuwarsa a ranar Litinin, yayin da wata ambaliyar ruwa da ba kasafai ba ta afku a ƙasar mai fama da fari.
To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a Najeriya majalisar wakilan ƙasar ta nuna damuwa kan ƙaruwar matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar. To ko yaya girman wannan matsala take?
Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare, inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida za ka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa.
Sannan za ku ji cewa hukumomi a Libya sun kama shugaban kungiyar tawaye Mahmud Salah da ke adawa da gwamnatin sojin Nijar,
saboda ana zargin shi da abubuwa da dama na laifi bisa abubuwan da ya aikata waɗanda yake na laifuka ne, kuma laifuka masu ƙarfi.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda zai tattauna kan taron ƙasa da aka kammala a jamhuriyar Nijar, wanda har ila yau ya ayyana makomar ƙasar. Ta ma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dabda kullayar jijiya da Ukraine da Russia don kawo ƙarshen yakin Ukraine, bayan tarukan da ya yi a fadar White House da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara takarwa wajen bayar da kuɗaɗe, kuma Paris ta buƙaci ƙarin tabbaci daga Moscow. Shugaban Amurka ya matsa ƙaimi ga buƙatarsa ta cimma yarjejin na kawo ƙarshen yakin, wanda ya cika shekaru uku a ranar Litinin. Ya ce wannan zai haɗa da yarjejeniya da Ukraine kan ma'adanai masu muhimmanci nata. Akwai yiwuwar za a iya saka hannu kan yarjejeniyar nan da mako mai zuwa da shugaban Ukraine. Saura mataki ɗaya, 'yan majalisar dokokin Amurka suka yi ga samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati da wa'adinsa zai ƙare ranar 14 ga watan Maris. Amma har yanzu majalisar na da muhimman batutuwa da za su warware, yayin da suka dawo bakin aiki a babban birnin kasar a wannan makon. Tambayar ita ce ta yaya da kuma wani lokaci za a aiwatar da tsarin shirin rage haraji na 2017 da kuma yadda za a cike gibin kasafin kuɗin Amurka ba tare da rage manyan tsare-tsare masu amfani da ke taimakawa Amurka masu kaɗa ƙuri'a ba. Shugaba Donald Trump ya yi kira ga 'yan majalisar da su amince da babban ƙuduri mai kyau, wanda zai zama wani muhimmin ɓangare na zartar da manufofinsa na harkokin cikin gida. Duk da cewa Trump ya bayyana fifiko ga tsarin kasafin kuɗin majalisar wakilai, majalisar dattawa ta zartar da wani ƙuduri a ranar Juma'a, wanda ya samar da dala biliyan 150 na kuɗaɗen soji da dala biliyan 175 na tsaron kan iyaka. Wannan mataki kuma ya hana yanke kuɗaɗe na tsarin kiwon lafiya mai cike da cece-kuce a kasafin kuɗin majalisar wakilai. Majalisar dattawa ta ba da shawarar zartar da rage haraji a wani ƙuduri na daban a ƙarshen wannan shekara. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis na ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali, amma yana dan nuna samun sauki a gwaje-gwajen da aka yi masa a ɗakin gwaje-gwaje. Ya ci gaba da gudanar da wasu ayyuka, ciki har da kiran wani coci a birnin Gaza da yake tuntuɓa tun lokacin da aka fara yaƙi a can. Jawabin na Fadar Vatican ya kasance mai daɗi fiye da na 'yan kwanakin nan da suka gabata. Ta ce Francis mai shekaru 88 da haihuwa mai fama da ciwon pneumonia a cikin huhunsa biyu bai sake samun matsalar numfashi ba. Yanzu babu wata damuwa na ciwon koda dan kadan da aka gano a ranar Lahadin da ta gabata.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu fara da Najeriya. Inda majalisar wakilan kasar ta ce karuwar matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da cin zarafi da ke faruwa a gidaje babbar barazana ce da ka iya durkusar da Najeriya idan masu ruwa da tsaki ba su hada karfi da karfe ba. Shugaban majalisar wakilan Dr. Abbas Tajuddin wanda ya kaddamar da gangamin yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin da ke faruwa a gidaje a shirin arewa maso yamma ya ce yanzu dukkanin masu ruwa da tsaki sun amince su dunkule don tinkarar wannan matsala baki daya. Da Kaduna wakilinmu Isa Lawal Ikara ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya aika mana.
Taron gangamin wayar da kai kan ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafi dai majalisar wakilan tarayyar Najeriya da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa nowa ne suka shirya. Kuma taron ya maida hankali ne wajen fadakar da kungiyoyi akan gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen magance waɗannan matsaloli musamman ma dai a yankin arewa maso yamma. Shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin ya ce wannan matsala ta ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin da akan samu a gidaje dai na neman su ta'azzara musamman ma dai a wannan yanki idan ba a gaggauta daukan matakai ba.
Da mu a majalisa mu ma mu bada namu gudunmuwan wajen yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma rashin zaman lafiya a gidajen mu. Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare inda yake kusan duk inda ka kusan duk wani gida zaka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa. Mun yi imani akan cewa in ba mu tashi tsaye mun hada hannu da mu da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya da mu majalisa ba wajen yaki da wannan annoba to wata rana Najeriya za ta tashi ba mu da kasa ga baki daya.
Shugaban hukumar yaki da shada fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya ta NDLEA Brigadier General Muhammad Buba Marwa mai ritaya shine ya gabatar da wata makala akan hadarin miyagun kwayoyi akan ci gaban kowace kasa kuma ya ce akwai bukatar a yi taron dangin magance wannan matsala baki daya.
Ana neman wato kowa ya sa hannu kowa wannan magana shaye-shaye ba ta mun bane ya NDLEA kadai duk society da gwamnati da su NGOs da malaman mu limaman mu fasoci kasara kuna media duk kowa sai ya sa hannu dole mun lura da shi ba inda zaka shiga ba zaka sami shaye-shaye ba yana faruwa amma bisa ga taimakon Allah mu a NDLEA muna kakkama wato masu sayar da wannan kwayoyin da su bibi da sauransu so ya ragu.
Alhaji Hamisu Abubakar Mere shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya kuma ya ce adadin masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a yankin na matukar bukatar a tashi tsaye.
An yi kiyasi duk inda ka ga mutum bakwai mutum daya daga cikin mutum bakwai na wannan jihohi yana ta'ammali da miyagun kwayoyi. Yau mun kaddamar da wannan gangami a nan Kaduna a matsayin jihohi bakwai daga yau za mu shiga kananan hukumomi guda 108 na wannan Northwest Zone za kuma mu tafi gunduma za mu haɗu da masu ruwa da tsaki domin mu ga ya musu illar da miyagun kwayoyi suke haifar mana a waɗannan jihohi namu na Najeriya.
Sarakuna da malaman addini da kungiyoyin mata da matasa da dama ne da suka halarci wannan taro kuma sun ce su ma sun gane suna da tasu gudunmawa.
Sunana Daharatu Ahmed Aliyu kuma ni ce magatakar da ƴan jaridu wato Zonal Secretary Northwest Zone. Wannan zaro na wayar da kai akan yaki da cin miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin musamman mata ma da maza ya zo akan gaba domin wannan cin miyagun kwayoyi din ya shafi kowa. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
Sunana Malam Hayatu Nura Ashifa ina aiki da kungiyar Interfaith Mediation Center a nan garin Kaduna wanda za mu yi using influence ɗinmu na malamai na janyo wa mutane hankali akan illar shaye-shaye da kuma cin zarafin ƴaƴan mata da kuma an mazan ma da ake yi.
Ganin yadda shaye-shaye yake ci gaba da illata rayuwar mata da matasan da ake ganin su ne manyan gobe dai ya sa shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya daukar alƙawarin cewa daga yanzu dai duk shekara za a shirya irin wannan taro don wayar da kan al'umma ko a kawo ƙarshen matsalar baki daya. Isa Lol Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikra, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Hukumomi a kasar Botswana sun ce akalla mutum 9 ne aka tabbatar da mutuwarsa a ranar Litinin, yayin da wata ambaliyar ruwa da ba kasafai ba ta afku a kasar mai fama da fari. Sama da mutum 5,000 ne ambaliyar ruwan ta shafa, yayin da aka samu karuwar ruwan sama a cikin makon da ya gabata. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai yara ƙanana 6, yayin da akalla yara 815 aka kwashe su zuwa wani wuri mai aminci. Da yake yi wa majalisar dokokin kasar jawabi, Moeti Mwasa, minista a fadar shugaban ƙasa, ya ce mutum 9 sun rasa rayuwarsu ta hanyar nitsewa a cikin ruwa. Yayin da gaba ɗaya matakin haɗari ya ragu, na mai alhinin sanar da wannan gida cewa mun ƙara rasa mutum ɗaya a jiya da yamma, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya kai 9. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya ce akalla yara 'yan makaranta 600 ne ke fuskantar tsaiko sakamakon ambaliyar ruwan. Daga ƙarshe, ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta MSF ta ce ta dakatar da duk wasu ayyuka a sansanin Zamzam na ƙasar Sudan, wanda ke ɗauke da mutum kusan 500 da ke neman tsira daga rikicin da ya ɓarke a ƙasar sama da shekara guda. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ƙungiyar agajin ta ce faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF ya tsananta a cikin sansanin da kewaye, lamarin da ya sanya ƙungiyar ba za ta iya samar da ayyukan jin kai na ceton rayuka ga dubban mutane da suka rasa gidajensu a yankin ba. Shugaban tawagar ƙungiyar a Sudan, Yahaya Khalila, ya ce dakatar da aikin mu a cikin mummunan bala'i a Zamzam abin takaici ne. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Babala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Libya sun kama shugaban ƙungiyar tawaye ta Patriotic Liberation Front, Mahmoud Salah, a yankin Gatrun da ke ƙasar. Mahmoud Salah, wanda aka kama da wasu muƙarrabansa su 5, sananne ne wajen adawa da gwamnatin sojin Nijar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmoud ya aiko mana daga Agadez.
A safiyar Lahadi ne jami'an tsaron ƙasar Libya suka yi nasarar kama Mahmoud Salah, shugaban 'yan tawaye na FPL, tare da mabiyansa 5 a garin Gatrun da ke kudancin ƙasar Libya. Shi dai Mahmoud Salah ya ɗauki makamai tare da mabiyansa a shekara 2021 zuwa 2023. Kafin hanɓararren shugaban ƙasa Bazoum Mahamat ya yi wata yarjejeniya tare da shi domin ya ajiye makamai. Wanda ba a jima da yin hakan ba, sojoji suka hanɓarar da gwamnatin Bazoum Mahamat a wani juyin mulkin 26 ga watan Yulin shekara 2023. Lamarin da Mahmoud Salah sake ɗaukar makamai, wanda a cewar su domin ganin an saki hanɓararren shugaban ƙasa Bazoum Mahamat tare da dawo da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar, ko kuma su ci gaba da kai hare-hare a wurare masu muhimmanci inda suka fashe bututun mai a shekarar ta gabata 2024. Bayan an kama shi, an mika shi ga hukumomin ƙasar Libya, inda kawo yanzu suka yi masa tambayoyi game da ayyukan ƙungiyarsa. Guda daga ciki wanda suka yi tawaye da Mahmoud Salah, Idrissa Madaki, da yanzu ya tuba ya mika wuya ga hukumomin Nijar, ya tabbatar da kama.
Mun tashi kenan da labari wanda an kame Mahmoud Salah. Mahmoud Salah idan ba kuma ce ba, wani lokaci ta gani mutu, to Allah da ikon sa mu munka dawo gida. Yana daga cikin mutanen da suka ce ba su dawowa, ya shiga hannu insha Allah. Sai dai muna saurarin mu ga hanyoyi da matakan da ita gwamnati za ta ɗauka don ya shigo hannunta.
Tun dai bayan kama jagoran na FPL Mahmoud Salah da gwamnatin Nijar ta ɗauki ƙungiyar tawayensa a matsayin ƙungiyar ta'addanci, masu fashin baki irin su Muhammad Abdullahi ke ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta bi hanyoyin diplomasiya domin a maido shi Nijar domin ya fuskanci shari'a daidai da abin da ya aikata.
Ya kamata yanzu dai gwamnatin Nijar ta bi hanyoyi na diplomasiya, yadda za ta samu da ita da ƙasar Libya ta samu ta baya ba su wannan Mahmoud Salah kenan, saboda an ba su su hukuntar da shi a cikin ƙasa da yadda duk ya kwaso laifuka da abubuwa da ya aikata wanda yake ba daidai ba, yana a gunfanar da shi inda za a shari'a bisa kan da abubuwan da ita yi na laifi, saboda ana zargin shi da abubuwa da dama na laifi bisa abubuwan da ya aikata wanda yake na laifuka ne, kuma laifuka masu ƙarfi kenan wannan hanyoyi ne kamata gwamnati ta doka ko kuma ta shiga
gani yadda aka kama shugaban kungiyar tawayan ta FAL ya sayi kungiyoyin al'umma neman sauran ɗan tawayan da su mika wuya domin rungumar zaman lafiya Ahmed Isa shugaban kungiyar Amsu Hassan da rashin jihar Agadez
duka sauran mutanen da hayyo ba su gane ba waɗanda hayyo suna nan suna rike da makamai da su gaggauta dawowa su ajiye makamai insha Allah za su samu afuwa al'umma za su samu afuwa gwamnati musamman yanzu da gashi nan ana nan ga kama mayyan nasu kamar shi Mahmud Sala da kuma ire-iren su kenan muna nema ga duka matasa waɗanda aka rude su aka sa su wannan hayya da su gaggauta waido makamai domin mu samu mu gudu tare mu sira tare
a shekarar da ta gabata ne dai gwamnatin Niger karkashin jagorancin Abdulrahman Chani ta kwace wa Muhammad Sala yancin sa na zama ɗan ƙasa Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud yanzu gugu a nan Washington DC na cewa karfe 12 dare ne da minti 6 wato 16 karfe wato 6 kenan na safa a Najeriya Niger kamar da Chadi da minti 16 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Niger kuma za a yi samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 kazalika a kodi shi ake so za a yi zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labari da dumudumin su yanzu kan ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallauka mai da muke mu ma'anan shin za a yi cewa mutanen Niger sun gamsu da yadda aka kakkare zaman babban taron da aka yi a Niger nan a Yamai a makon da ya gabata kan makomar kasar
sunana madam Noma Hafsatu Inusa mun gode ma Allah abinda yasa muke ma Allah godiya kwalliya ta biya kudin sabili saboda yau wallahi kasar mu ta samu tubali na ci gaba tubali na zama na kwanci hankali tubali na zama na duka abinda muka yi kudiri Allah ubangiji ya kama mu na in dai Allah ya sa shawarwarin duk an ka kudura a nan wurin an yi aiki da su wallahi kasar mu ta walwale insha Allah
sunana dani Lela Abba matsayina na dan Nisha wannan shawarwari abinda nake kallon su sai nan ga kamar akwai tumka da walwala cikin da kushi wannan taron wanda aka gabatar da shi saboda amu da mun ka saurari jawabi na bude taro na shugaban mulkin soja ya nuna taro ne za a yi wanda zai hada kan ɗan ƙasa gaba ɗaya a zancin ciya mu irmin ki daya domin a tahi to daga cikin taron sai mun ka kuma abinda kudurin taron ya doka ba shi bane ya kamata a ce sakamakon da ya hito mafi akasari cikin kudurkan da taron ya doka za ka kamar akwai bitar kudi ciki
haka ne to a gashin wannan zama na kwanaki hudu da aka yi a Yamai za a yi cewa shi ma dugun gwamnatin mulkin sojan Niger din General Abdulrahman Chani shine ya ci riba wannan babban taro domin ko da aka kare taron ya fito tare da samun izinin kasar na cewa ya zauna daren damdam a kankanar ga mulki har na tsawon shekaru biyar wanda ana iya sake maimaita su idan an ga cewa haka ta dace ba da bayan haka ya fito tare da karin girman soja inda aka ba shi cikakken janar mai tauraru biyar a kan kafadarsa ba da bayan haka wannan taro ya soke tarin jam'iyyun siyasar Niger ya takaita su zuwa guda biyar kawai sannan kuma ya ce su ma sojojin sun ga dama suna shiga zabe in lokacin zaben ya zo to wannan daman shine burin da aka so a cimma na yin wannan taro ko kuma akwai wasu abubuwa wannan shine abin da sabon shirin tsaka mai wayar zai fara duba a yau wanda kuma ba ta da bautu lokaci ba zan gabatar da Suleiman Mun Barma wakilin mu ne mai shi kuma ya gabatar muku da bakin sa da kuma batutuwan da za a taba Sule
Barkanmu da sake haduwa a shirin tsaka mai wuya wanda a wannan karo ya sauka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taro na kasa daga ranar 15 zuwa 20 ga watan Fabrairun 2025 taron wanda ke da alhakin zakulo hanyoyi da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye kasar ya kullo da shawarwari da dama ciki har da kayyade wa'adin gwamnatin rikon kwaya rusa jami'in siyasa hukunta waɗanda suka aikata laifuka masu nasaba da cin hanci da handamar dukiyar ƙasa da dai wasu tarin shawarwari masu muhimmanci waɗanda muka gayyato a shirin sun hada da Salisu Ibrahim na kungiyar FRSA da Siraji Isa shugaban kungiyar Motion Salisu barin fara da kai da yake kana daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama kadan yi mana matashiya kan muhimman shawarorin da kuka bayar a ƙarshen taron na Asisi National
to abin da dai muhimmai wanda su ne shawarorin da taron ya fitar shine da farko abin da sojoji za su dauka a bisa kan karagar mulki shine taron da aka yi dukkan hukuma to bangarorin da suka tattauna wato komisiyon guda biyar da aka girka aka kafa domin tattaunawa bisa kan dukkan mai akasarinsu sun ba da shawara a ɗauki wa'adi na shekara biyar da za a iya maimaitawa gwargwadon hali da yanayin ƙasa idan hakan ta kama sannan wannan taro ya ɗauki mataki na rushe jam'iyyun siyasa za a taƙaita jam'iyyu zuwa jam'iyyu guda biyar kacal wanda kowa iya kowa ke neman hawa takara ko
ta karawo
shi a siyasa sai dai
shiga cikin wa'annan jam'iyyu
guda biyar da ake
dawa bari mu zo gare ka Dr. Siraju Isa me zaka ce dangane da irin abubuwan da shi wannan babban taro na kasa ya tsayar
wannan taro a matsayin mu na kungiyoyin wararen kula waɗanda lamar su an gani ta ba kuma mutane na al'ummar Niger da yawa waɗanda ba a gani ta ba na ce mutane ƴan kalilan ba su iya su shiga cikin daki a cikin kwana hudu su ce za su dauki kuduri sannan kuma su dauki sharuɗa da ka'idodi ganin cewa sun wanda zai iya ya tahiyar da Niger da ma al'ummar ta a madadin mutum miliyon 27 wannan tsanci ne kamar na shan shayi wanda kuma su ka zana su kai na biyu idan ka yi la'akari da dukkan wa'anda ke magana a cikin wannan zaure wa'anda suka ci gaba da yima demokaradiyya ita ce ta da sabbin wa'annan abubuwa ko idan ka diba mutane ne waɗanda demokaradiyya ta musu riga ta musu kwallo ta musu ta ta musu kwallo da su ma ɗayawar kullum da ke magana da haka jawon wanda suka samu kala da ma sauransu to hakika idan ka ɗauka dukkan su alfanin kunci amfanin demokaradiyya ya kai su matsayin su a yau Niger sun da aka samu ɗincin kai zuwa yau an samu shugaban kasa na Niger mutum 11 idan ka ɗauka cikin 11 ka bakwai duka sojawa ne idan ka ɗauka cikin shekara 35 na demokaradiyya da aka yi a jamhuriyar Niger sauran kulla duka mulkin da suka yi mulki na shekara 16 sojawa sun yi mulki na shekara 19 kenan in akwai waɗanda suka mai da ƙasar baya babu kamar sojawa in ka ɗauka dukkan farkullar da suka yi jagorantaka suka yi mulki babu wanda ya tsara wa'adin cin da yake gaba guda shi ne su mamu mamman Usman farkulla ne shekara 4 ya yi da watanni aka fi zo mulki masu farkulla ne shekara 2 da wata kaɗan ya yi shi ba aka fi zo mulki kenan ka ɗauka su kaɗai ne ya tsara mulki ya yi shekara 4 to kuma idan ka dawo ka dibi hukumokin wa'anda yau ke
To Salisu Ibrahim, menene wai ainihin dalilan kuna yankin waɗannan shawarwari yayin shi wannan zama da ya gudana a birnin Yamashi?
Abin da nake so kamun in ba da amsa ta kan wannan tambaya, ya kamata in yi tuni ga abokin muhawara ta wato Siraji Isa, dangane da maganar da yi na cewa taron shan shayi ne an ɗauko mutane kalilan waɗanda su ne suka tsaya da magana akan mutum miliyan 20 da 6. Taro ne na 'yan ƙasa baki ɗaya, domin taro ne wanda ya haɗa dukkan rukunoni ɓangarori daban-daban, kuma sun gani abin da suke ganin shi ne zai iya saita ƙasar nan gaba, ya huta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugushewar ƙasa. Bace a wannan lokaci kamar sojoji su amshi mulki ba a ma maganar ƙasa, ba ma ƙasar mu bace, domin ƙasa su take an yi ambaye ɗin mu an mamaye mu da sojojin mulkin mallaka na mamaya. Sannan magana ta biyu cewa sojoji sun taka rawa daga zuwan demokarasi zuwa yanzu wajen da su aka taka rawa suka mai da ƙasa baya, a'a, ɗan siyasa su suka mai da ƙasa baya, domin daga Conference National zuwa wanga lokaci da ake ko kuma kamu wanga lokaci har zuwa mulkin Bazoum, ɗan siyasa ne suke cin kan karansu babu babbaka. Sojoji kawai sojoji shekara huɗu ce da wani ɗan watanni suka yi, domin idan mutane ba su mance ba, bayan Conference National kudeta wanda aka yi, kudeta ce wanda Barre mai nasara yi, Barre mai nasara shekara uku ce a bisa kan mulki, ko kowa ya ga abin da Barre ya iya yi kamun 'yan siyasa su kitsa mishi mala'ikata su haskaka shi. Bayan wannan wanke wata tara ne ya yi bisa iko, bayan ya yi juyin mulkin da 'yan siyasa suka sa shi wanda ya hallaka Barre Ibrahim mai nasara, bayan shi sai kudeta wanda aka mazance Mamadu, wanda har ila yau su ne wanda kurayen 'yan siyasa su ne suka tilasta suka bi baya suka kai ruwa suka kai tsaki suka kulle makircin da ya ci bar da gwamnatin Bello Mamadu, wanda ta ɗauko ci ga gina ƙasa da ci gaban al'umma, wanda ya kuɗe ta in da rushe ba shekara guda ce ya yi. Kenan shekara uku ta Barre mai nasara da shekara guda ta sa rushe ko da wata tara na malam wanke dukkan ka ɗauka ba su kai shekara biyar ba. Barazana a ɗauki laifi a ɗora ma sojoji su.
Gaishen kuma na mai donar za mu daga aya a wannan kashin farko na muhawara kan babban taron da aka yi na ƙasa a yammai ta jamhuriyar Niger. Za mu dawo in Allah ya da mu ci gaba rana wato yau. Yanzu amma da su baki namu wato Salisu Ibrahim da kuma Siraji Isa, sannan da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma, ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dab da kullen yarjejeniya da Ukraine da Russia don kawo ƙarshen yakin Ukraine, bayan taron da ya fadar White House da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara takarwa wajen bayar da kuɗaɗe, kuma Paris ta buƙaci ƙarin tabbaci daga Moscow. Sauran mataki ɗaya, 'yan majalisar dokokin Amurka suka yi ga samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati da wa'adinsa zai ƙare a ranar 14 ga watan Maris.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi za a sake sauraron maimakin shirin. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Abubakar Yantinka wanda Allah ya warasuwa, da kuma ɗansa Abdulsamad Adam wanda shi ma Allah ya warasuwa a ƙarshen makon da ya gabata. Sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Usman Tsoho Musa Dafo wanda shi ma Allah ya warasuwa a jiya Litinin, dukkansu a garin Jos dake jihar Filatin Najeriya, da fatan Allah ya gafarta musu baki ɗaya mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Muhammad Hafiz Baballe ne ta ni gabatarwa, sai Daji Balawi da haɗa shirin da Nashwa da ta daidaita mana sauti. A madadin Sulaiman Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.